Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 10 ga watan mayu na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
to dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka da bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaben na shugaban kasa da ake a kasar yau da safe ne aka kashe wani mutum kana aka ji masu uku rauni a ta daba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin Munich dake kasar Germany kana yau ne wasu magadan gari biyu na kasar wanda suke bayyana a gaban kotun kasar Faransa inda za a tumace su da laifi kan kuntatawa bil adama ta sanadin kashe-kashen da kare dangi da aka yi a can Rwanda
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan mata guda biyu ƴan kunan bakin wake sun tarwatsa kansu a jihar Arewa mai nisa dake kasar Kamaru bayan haka za ku ji rahoto akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na fara gudanar da ayyuka a yankin Arewa maso gabashin Najeriya don tada koma dan yankin sannan kuma za ku ji cewa ma'aikatan lafiya jihar Borno ta karyata batun bullar cutar shan inna da aka ce an samu a garin Maiduguri bayan haka muna dauke da shirin noma wanda Halima Jumarau ta shirya za ta kawo amma yanzu ga cikakken labarin duniya
Mawasare assalamu alaikum Dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka ga bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaben shugaban kasar da ake yi a kasar a halin yanzu sakamakon da ba na hukuma ba wanda wata cibiyar nazari ta yancocin Roman Catholic ke tattarawa Ya nuna cewa dan takarar dan shekaru 71 da haihuwa kuma tsohon magajin garin birnin Davao ya bada tazara mai yawan gaske ga abokan karawar tasa da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida Mr. Ma Roxas da kuma Santa Grace Po daga cikin kashi 90 na daukacin kur'un da aka jefa an bayyana cewa Duterte ya samu kusan kashi 39 yayin da Roxas ya biye ke biye mashi da kashi 23 sai Santa Po da take da kashi 22 biyo baya wannan adadin ne sa har Rox ya ce ya amince da nasar da Duterte ya samu yana mai masa fatan alheri a lokacin wani taron manema labarai da ya kira yau haka ita ma po ta bada kai buri ya hau domin ita tun a daren Germany ta bada sanarwar cewa ta amince da nasar da Duterte ya samu kuma za ta mutunta sakamakon kana shirye take ta yi aiki da shi zaben shugaban kasar yau ne ake sa ran gwamnatin ta kasar Philippines ta fidda sakamakon zabe a hukumance
Yau da safe ne aka kashe wani mutum kana aka ji ma wasu mutane su uku rauni ta daba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin Munich dake kasar Germany. Rundunar ƴan sandan ta ce an kama wani matashi bajamushi dan shekaru 27 da haihuwa dangane da wannan harin wanda aka aikata shi da misalin karfe 5 na safiyar yau talata a garin Grafen wanda yake kilomita 23 daga gabashin Munich. Kakakin ƴan sanda Hans Peter Kama ya ce kawo yanzu ba su iya tantance makasudin aikata wannan danyen aikin ba. ƴan sanda sun ce suna kokarin tantance kalaman nasa amma kafofin yada labarai na cikin gida sun faɗi cewa waɗanda aka yi abin a gaban su sun ce sun ji wannan mutumin yayi kabara alamun cewa musulmi ne mai tsatsauran ra'ayi. Jama'an sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka soka da wukan dan shekaru 50 da haihuwa ya mutu a asibiti daga baya sakamakon ciwon da ya samu lokacin wannan hari na wuka wanda aka yi masa.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. A yau ne wasu magadan gari biyu na kasar Rwanda suke bayyana gaban kotun kasar Faransa inda za a tumace su da laifukan kuntatawa bil adama a sanadin kashe-kashen kare dangi da aka yi a can Rwanda a shekarar 1994. Waɗannan mutanen dai su ne Tite Barahirwa dan shekaru 64 da kuma Octavian Ingezi dan shekaru 58 da haihuwa. Ana zargin su da tara wato takarawa kai tsaye wajen kisan ƴan kabilan Tutsi har su 2000 a lokacin da mutanen suka tafi neman mafaka a cikin wata coci dake gabashin Kobarando a cikin watan Afrilu na shekarar 1994 din. Shaidun gani da ido sun ce sun ga lokacin da Barhira yake dauke da mashi a wajen gangami a filin kwallo inda ya kira domin a taru saboda gudanar da abin da ya kira aiki wanda ita ce wato alaman da ake amfani da ita wajen nema a kashe ƴan kabilar Tutsi a ranar 13 ga watan Afrilu din na shekarar 1994. Sai dai duka tsofin magadan garin sun musanta wannan zargin. To sai dai idan har an tabbatar da wannan laifi a kansu za su iya fuskantar hukuncin zaman yari har abada. An shirya cewa za a naɗi wannan wato zaman kotun a faifan bidiyo domin adana tarihi. Ana sa ran shari'an zai ɗauki mako 8 ana yin sa, kuma ana kyautata zaton cewa mutane fiye da 100 ne da za su hada da waɗanda abin ya shafa da ƴan uwan waɗanda za su ba da shaida da za su halarci wannan zaman kotu a Faransa.
Madagon ƴan adawan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Mais Katumbi ya shaidawa lauyoyi masu gabatar da ƙara a ƙasar cewa shi baya da niyyar tura gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ƙarfin tuwo. Katumbi, wanda tsohon gwamnan lardin Katangani mai arzikin ma'adinai, ya bayyana gaban masu gabatar da ƙara jiya Litinin domin amsa tambayoyi kan zarginsa da ake yi na cewa ya yi hayan sojan haya 'yan ƙasar waje. Gamu Mumba, ɗaya daga cikin lauyoyinsa, ya shaidawa masu gabatar da ƙara cewa Katumbi ya buƙaci ɗaya daga cikin kamfanonin da ke tafiyar da harkokin tsaro na ƙasar Amurka ne su aiko masa da ɗaya daga cikin jami'ansu domin ya ba shi shawarwari akan harkokin tsaronsa, domin gwamnati ta janye masa masu tsaronsa a lokacin da ya bar jam'iyyar gwamnati ya koma jam'iyyar adawa. Sai dai Mumba ya shaidawa masu gabatar da ƙarar cewa Katumbi bai da masaniyar cewa wanda kamfanin ya turo masa tsohon sojan Amurka ne.
Kasar Kamaru ta rufe kasuwannin kan iyakoki da ke arewacin kasar saboda yawan yunkurin da ake na kai hare-hare na ƙunar bakin wake a wuraren a cikin satin da ya gabata. Wakilin murya Amurka da ke kasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindeza, ya rawaito jami'an yankin suna bayyana cewa 'yan banga sun taka rawar gani wajen ganin an daƙile ayyukan asha a wannan yanki na kasar. Aladaji Dama, ɗan shekaru 42 da haihuwa, wanda shi ne shugaban 'yan banga da ke garin Makeri da ke bakin iyakar ƙasar, ya shaidawa sojoji cewa yanzu haka yana jin kamar ya kurmance bayan wata gagarumar ƙarar fashewar wani abu a wani masallaci lokacin da ake sallan safe jiya Litini. Sai dai Malam Buba Garba, ɗaya daga cikin malaman yankin, ya ce ba wanda aka kashe a cikin masallatan da aka yi hari. Duk da haka ya ce 'yan banga sun kashe wani matashi da ba su saba ganinsa a masallacin ba ta harbinsa da kwali da baka. Gwamnan jihar Arewa Mai Nisa, mijin Yawa Bakari, ya ce 'yan ta'adda aƙalla 12 ne suka yi ƙoƙarin kai hare-haren ƙunar bakin wake a yankin a cikin makon da ya gabata. Ya kuma ce 'yan tsagerun suna tsallakowa ne daga Najeriya, kuma akwai aƙalla mutane 3 daga cikinsu da aka kashe a cikin makon da ya wuce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To, da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga ƙasar Kamaru, inda a yammacin jiya wasu 'yan mata 'yan ƙuna baƙin wake su biyu suka tarwatsa kansu a wata kasuwa da ke garin Maka a jihar Arewa Mai Nisa a ƙasar Kapta, wato a ƙasar ta Kamaru. Sai dai babu wanda ya rasa ransa bayan ga 'yan matan su biyu. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
‘Yan ƙato da gora ne suka gano su, kuma suka fafare su nan take. Ɗaya ta fara kwance da marata ta tarwatsa kanta, haka zalika ita ma ta biyun da ta ga cewa ‘yar uwarta ta fashe sai ta ari na kare. Nan ne sai ‘yan ƙato da gora suka dinga harbinta da kibau da bindiga irin gargajiya wanda ake kira dirin kange. Ita ma ta fashe, amma ba wanda ya rasa rayuwarsa ko ya jikkata. Ta ɓangaren jama'a, wani ɗan garin Marwa wanda ya nemi in saka yi su nansa da na kira shi ta wayan taraho ga irin hirar da muka yi da shi, domin shi ga naune ba jiyau ba.
Wuce kilomita 3 ba daga bakin iyaka da Najeriya kenan. Wasu 'yan mata ne guda 2 suka zo, sai aka gane cewa tana da wannan ababen fashe mu a jiki, sai ta fara guduwa. Sai ta danna sai hanya ta shi da ita. Ta ɗayan kuma ta fara guduwa tana sai maharba ta da irin gargajiya din nan wannan bindiga na gargajiya.
Babu jami'an tsaro ne na kasar Kamaru ko na kasar Najeriya a wannan bangare?
A wannan gari dai babu, sai dai a kusa da garin.
Ko cikin kwanakin bayan nan ma sai da waɗansu 'yan mata guda biyu 'yan ƙunan bakin waken suka shigo garin Kwalfata a can jihar Arewa mai nisa akan jakuna domin su yi aika-aika, amma 'yan banga da 'yan ƙato da gora suka gano su, aka far musu, sai suka tayar da bumaman da suka yi jigida da su suka fashe. Ko da yake an samu makonni 'yan ta'addan ba a jin ɗuriyarsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, ko shi ne yasa ake ganin cewa an ci nasara a kansu? Ga Ibrahim mai yaƙi, masani ne akan makaman yaƙin ƙasa, ga fashin baƙin da ya mini.
'Yan ta'adda yanzu an riga an tarwatsa su tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi, an samu nasara babba a cikinsa. Shi sai aka ga yanzu ba yanda za su fito, kuma kamar ne da ka ji sun kama gari kaza, sun shigo sun kama gari kaza. Yanzu abin da ya shawar musu wannan shi ne yanzu wannan idan 'yan matan da suke kama su bugar da su, su sa musu wannan bamban su fitar da su. Abin da ya shawar musu kenan. Amma wannan yanzu kaga shi sa Kamaru ta sa waɗansu waɗanda suke kiransu kamar Committee de Vigilance, 'yan gari ne da aka sa su suke kula da gari suke har cikin daji, da sun ga irin 'yan matan da suna shigowa da basu san su ba, ko wani waɗansu aka da basu san su ba, su suke fara kama su, sun so mai musu tambayoyi kama ma sojoji su yi kokan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gargaɗi mai gina ra min mugunta, to
gargaɗi mai gina ra min mugunta.
Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta,
gargaɗi mai gina ra min mugunta.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan rattaba hannun da shugaba Buhari ya yi ga kasafin kuɗin bana. Waɗannan ayyuka dai sun haɗa da gina gadoji, makarantu da kuma gyara hanyoyin da aka lalata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yayin da al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya raba da gidaje ke ci gaba da koma garuruwansu da za a kwato daga hannun iminiga masu tada ƙir bayan, yanzu haka gwamnatin Najeriya ta mala shi takobin taimakawa waɗannan al'ummu ne ta hanyar gyara musu muhallansu da kuma tada koma da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wannan yunkuri ne tada koma da Made na fa cikin kasafin kuɗin bana ne da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu cikin kwanakin nan, batun da ko hadimin shugaban ƙasar ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Honorable Brian Bafetel Hassan ke ma cewa
akwai ayyuka kamar gyaran hanya na glitching zuwa bazaman da kana ta zane ɗan abun nan sun kusa shi wannan gadan, akwai kuma daga Micika zuwa Gulag wannan mata samu shiga, akwai zinzuwa Mayo Balwa Numan wannan mata samu shiga, in ka zo bangaren lantarki ma na san akwai Yora Distribution Company ma ta samu shiga, ta samu wani kasafi na musamman. Akwai kuma ƙarasa ayyukan lantarki da na sani da ake da shi a wajaje guda biyar, da ƙoƙari da roƙo da shi sakataren gwamnatin tarayya Injiniya Babaci Jamila wanda ya yi wa shugaban ƙasa kuma aka samu shiga. So akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda shida da waɗannan abu ya shafa, ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai, akwai gera makarantu ana kan yin su, akwai gera dukkan police station da yake wa na jihohi ana ƙoƙarin gera su saboda mu samu civil order, akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar Amara wajen kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi ga waɗannan area da suka shafa.
To koshin ina a kwana ne game da wasu manyan ayyuka kama daga hanyoyin zuwa makarantu, har ila yau dai ga hadimin shugaban ƙasan.
Na farko Gombe Numan Yola Road Phase 2 ɗin nan yana damun mutane musamman Gombe zuwa Kaltungo, wanda shi sakataren gwamnati ya yi ƙoƙari an sa su cikin wannan kasafi. Akwai geran hanyar Cham zuwa Numan wanda kaza sani da shi, wannan ma ya samu shiga. Akwai Yola zuwa Mobi wannan ma ta samu shiga. Akwai Numan zuwa Jalingo, akwai Mararaban Mobi zuwa Micika, akwai Gombe Numan Section B Section 2 wannan duk sun samu shiga hanyoyin manyan hanyoyi da za a gyara.
Wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da kwato yankunan suke ci gaba da komawa tare kuma da yaba irin tallafin da suke samu a yanzu.
Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Alhamdulillah mun gode Allah da aka samu na shugabancin kasa daga lokacin da Muhammadu Buhari ya hau shugabancin kasar nan